أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Asabar ne 16 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1443 bayan jira Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 23 ga watan Oktoba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sayyid Rasasan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akarmakallah. Sallallahu
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amana wani abu ne mai girman gaske a gurin Allah subhanahu wata'ala. Ubangiji subhanahu wata'ala ya dunkule dukkan wani abin da aka danka wa dan Adam, kuma aka neme shi ya kiyaye wannan abin, ya bayar da shi inda ya dace. Ubangiji ya dunkule shi a cikin karkashin wannan suna amana. Allah subhanahu wa ta'ala ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ubangiji ya ce lalle mu mun bijiro da amana ga sammai da ƙasa da duwar watsu, suka ce ba za su iya dauka ba, suka ji tsoron daukar wannan amanar. Dan Adam ya ce ya ji ya gani shi zai iya dauka kuma ya dauka. Allah ya ce lalle shi dan Adam ya tabbata zaluman mai yawan zaluntar kansa ne, kuma jahulan mai yawan jahilci ne. A nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya dunkula dukkan wasu ayyuka na taklifi, wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya dora a kan bawansa, ya kuma nemi bawana nasa ya kiyaye shi, ya aje shi inda ya dace ya aje shi, ya sauke shi inda ya kamata ya sauke shi. Allah ya dunkule shi a ƙarƙashin wannan suna na amana. Saboda haka abin da ke tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala na mu bauta masa shi kadai, kada mu hada shi da kowa a cikin bauta, mu bi umarninsa, mu kiyaye dukkan wani abin da ya wajabta mana mu ga mun aikata, mu kiyaye dukkan wani abin da ya haramta mana mu ga mun nisance shi. Dukkan wani haƙƙi da ke tsakanin bawa da ubangijinsa, sallah, azumi, zakka, hajji, duk waɗannan sunan su amana. Haka nan abin da yake tsakanin bayi a junansu, na su kula da haƙoƙin junansu, su kiyaye mutuncin junansu, su kiyaye dukiyar junansu, wannan shi ma ana ya shiga ƙarƙashin amana. Saboda wannan amana abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi mai girman gaske a tsakanin bayi. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya kira ga muminai, ya ce su mayar da amana na ko su isar da amana na inda ya dace su isar da ita ga masu ita. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ce Allah yana umarta ku duk wata amana ku kun maida ita ga ahlinta, kun maida ita ga masu ita. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa imani amana ce, wanda ba shi da amana ba shi da imani. Hadisin Anas wanda al-Imam Ahmad ya rawaito da waninsa, da ya ce la imana liman la amanata la wala dina liman la ahda la, babu imani ga wanda ba shi da amana, kamar yanda babu addini ga wanda ba shi da cika alkawari. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo amana da cewa imani ce. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi sifanta muminai, sai ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, su ne waɗanda suke kiyaye suke kula da amanoninsu da kuma alkawuransu. Sauraka mutumin da zai mutumin da yake mumini na gaske na hakika shine wanda yake kula da amana, shine dukkan wani abin da yake alhakin wani ne a wuyansa, to zai kula ya zai kokari ya ga cewa ya kiyaye wannan wannan abun, ya kuma mayar da shi lokacin lokacin da aka bukata zuwa ga wanda ya bashi wannan amanar. Hadisin Hudhaifa wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi, haka nan al-Imam Muslim ya fitar da shi, da wasu daga cikin malaman hadisi, hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana hadisai guda biyu, mun ga daya ko muna jiran lokacin bayyanar guda daya. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana cewa nazalatil amanatu fi jithril fi jithri qulubir rijal, a wata ruwa nazalal iman, wato amana ta sauka cikin wato tushen zukatan bayi, ya zanto bayin Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala ya saukar da amana a cikin zukatansu. Sufa'alimu min al-Qur'ani wa 'alimu min as-sunnah, sai zanto sun yi ilimin al-Qur'ani sun kuma yi ilimin sunnah, sun san al-Qur'ani sun san sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa sannan wannan amanar da take cikin zukata, sai Allah subhanahu wataala aka wayi gari ta fita daga cikin zukatan, sai yace fa yanamun rajulu nawmatan fatuqbadu al-amanatu fi qalbihi, sai mutun yayi bacci da safe kawai a cire wannan amana daga cikin zuciyarsa. Fa yadhallu atharuha mithla al-waqti, ya zanto an wayi gari abinda zai yi wanzu na burbushin amanar a cikin zuciyarsa kamar wani dan dugo ne. Thumma yanamu nawmatan fatuqbadu al-amanatu min qalbihi fayadhallu atharuha mithla al-majri, yace ka jamratin ko ka jamrin dahrashtahu ala rijlika fanafita fasara munbatiran, ce kamar sai wayi gari wato kamar wani maruru ne haka, kamar wani abin bororo ne haka ya kumbura, kamar mutun ya taka wuta da kafarsa, wannan dalilin taka wuta din kafarsa ta cika da ruwa ta yi bororo haka, to haka amana za ta dawo ta zama a jikin zuciyar mutane bayan Allah subhanahu wataala ya cire ta. Yace fa yata baya annas ko fa yusbihu annas yatabayaun, mutane su wayi gari suna ciniki a junansu amma babu amana. Sai kaji ana cewa fi bani fulan inna fi bani fulan rajulan aminan, ashana shi ai a cikin unguwar suwa ne ko a cikin kabilar suwa ne ko a cikin al'ummar suwa ne akwai wani mutum yana nan mai amana, wato saboda yawan karancin su har ya zanto asali shine rashin amana. In aka ce an samu wani mutum mai amana, sai kaji ana labarin sa, ana fadar wato cewa a guri kaza akwai mutum mai amana. To shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da gaya musu cewa wannan amana ita ce imani, yace fa yadhallu fa yusbihu an-nas yatabayaun hatta yuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan ويقال للرجل ما أقله وما أجلده وما أثره وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان. sai kaga mutun an wayi gari ana cewa wani yana da hankali, wani yana da wayo, wani yana da ƙarfi, wato ana sifanta shi da sifofi na rujula, na cewa shi mutun ne cikakke, amma kuma babu wani abu na imani a cikin zuciyarsa, babu wani abu na imani a zuciyarsa. Anan imani ana nufin amana, babu wani abu na amana a cikin zuciyarsa. Saboda kaga ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin lokacin da za a wayi gari amana ta yi karanci, har ya zanto wanda za a sifanta shi da amana sai kaga ana labarin sa, duk inda aka zauna a ce aiko wani amini ne, wani mai amana ne, amanan nan wani abun alfahari ne, da hatta annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sun sifanta kansu da amana, inni rasulun amin kowane annabi yake ga wa mutanansa cewa lalle ni a gare ku rasulun amin, manzo ne amintacce. Annabi Nuhu ya fada, annabi Hud ya fada, annabi Salihu ya fada, annabi Shu'aib ya fada, sun fada wa mutanansa cewa inni lakum rasulun amin, ni mutun ne amintacce, manzo ne amintacce zuwa gare ku. Haka nan lokacin da annabi Musa alaihi salam wannan yar bawan Allah, wannan yar dattijo mutumin kirki, take gaya wa babanta sifofin da ta gani na annabi Musa alaihi salam, take cewa ya abati sa'jiru inna khayra man sa'jarta alqawiyul amin, ce ya babana ka bashi aiki, domin wanda yafi alkhairi, mafificin wanda ya kamata ka bawa aiki shine alqawiyul amin, mutumin da yake karfa kuma amintacce. Allah subhanahu wataala ya sifanta mala'ika Jibrilu cewa amintaccen ba, amintacce ne, amintacce ne. Kul nazala bihi ar-ruhul amin, kace ruhi mai aminci, mai amana shi ya saukar da alqur'ani, shine mala'ika Jibril. Saboda wannan sifa ta amana sifa ce da kowa yake alfahari da ita. Ka ruba kissar annabi Sulaiman lokacin da wannan ifritu min al-jin, ifritu daga cikin aljannu yake cewa zai kawo annabi Sulaiman alayhi salam gadan sarautar Bilqis ko kuma malikati saba. Shi kala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taqum min maqamik wa inni alayhi laqawiyun amin, yake cewa zan kawo maka wannan gadan gaban ka kafin ka tashi daga nan inda kake zaman fada, kuma lalle ni qawiyun amin, karfa ne kuma amintacce. Saboda wannan sifa ta amana sifa ce da kowa yake so ya sifantu da ita, mala'iku suka sifantu da ita, mutane suka, manzanni suka sifantu da ita, kai har aljannu suna alfahari da wannan sifa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin abinda aka yaba masa tun kafin a aiko shi cewa shi amini ne, shi amini ne, suna kiran shi as-sadiqul amin, cewa mai gaskiya ne kuma amintacce ne. Sun yadda da shi, suna bashi kayan su ajiya dan sun san duk sanda suka bukata za su samu kayan su yadda suka bashi ba tare da wani abu ya salwanta ba. Saboda haka sifa ce mai tsadar gaske, amma aka wayi gari ta yi karanci babu ita, tare da irin girman sha'aninta wanda har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hadisin Imam Ahmad da Abu Ya'la da waninsa, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yughfaru lish-shahidi kullu dhanbin illa al-amana, ya shahid wanda ya mutu, wal qatil wanda aka kashe a gurin yaki, duk abinda zai yi za a gafarta mishi, amma banda amana, banda wani abu da zai ci na amana. Ce za a zo da mutumin da ya ci amana ranar gobe kiyama, a ce da shi addima alaik, abinda yake kanka na amana sai ka biya a yau. Ce ya Ubangiji, nan ba duniya bace, babu wani abin da zan iya dauka in biya. Saboda haka ta yaya zan biya? Sai a ce da Allah ya ce da mala'iku, ku tafi da shi, in taliqu bihi ila al-hawiya, ku tafi da shi wutar hawiya, a ja shi a tafi da shi gaban wutar hawiya, sai ya gano abubuwan nan da ya ci na amana ga su can a cikin wannan wutan. Saboda haka sai ya bi bayan su, sai ya gangara ya shiga har cikin wuta ya dauko su a bayansa, fa yahmiluha ala mankibihi, ya dauko wannan amanar, kayan amanar da ya ci a bayansa, har sai ya zaci cewa ya kusa fitowa daga cikin wannan wutar hawiya din, sai wannan amanar ta kuma kubucewa ta kuma fadawa ciki, sai ya sake binta. Annabi ya ce haka zai yi tai har abada. Saboda haka kaga ashe amana wani abu ne mai hatsarin gaske, Ubangiji subhanahu wataala zai tsare mutum ya tambaye shi, musamman amanar da take tsakanin mutum da dan uwansa mutum, ka cuci iyalanka ko ka cuci makotanka ko ka cuci ma'aikatanka ko ka cuci waɗanda Allah subhanahu wataala ya baka haƙƙin tafiyar da al'amuransu, wannan wani abu ne da sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka akan wannan amanar. Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku ci amanar Allah da manzansa, kada kuma ku ci amana da take tsakaninku kuna sani. To yau an waye gari abinda ya shafi amana, ba a dauke shi a bakin komai ba, dan mutum a amince masa yayi ha'inci, a amince masa yayi cuta, baya daukar wannan wani abu ne da yake da girman hadarin gaske a gurin Allah subhanahu wataala wanda zai rusa alakar sa mai kyau tsakaninsa da Ubangiji wanda zai kai shi cikin wata halaka halakar da babu wacce take ta muni mutane sun wayi gari ba sa jin wannan a tare da su amana ta zama ba komai ba mutum ka bashi yadda ka bashi amincewa ya cutar da kai ya ci amanar ka an dauka wannan wani abu ne na wayewa wani abu ne na ci gaba wani abu ne na wayo da sanin yadda mutum zai rayu ya ji dadi a duniya tare da cewa wannan wani abu ne mai hadarin gaske da zarar yau aka ce mutum ya koma ga Allah to wannan amanonin da ya ci suna nan a wuyansa kuma akwai ranar da zai zo wato ana buƙatar sa da dawo da wannan amanar bashi kuma ko abin da zai iya dawowa da shi saboda haka kiyaye amana wani abu ne wanda yake da girma kuma Allah subhanahu wataala ba zai taba kyale mutumin da ya ci amana ba koya take dai zaka ci amanar wani wani abu da zaka yi tsakaninka da Ubangiji wannan idan ka tuba ka nemi gafarar sa sai ya yafe maka amma in ya zanto amana ce ta al'umma amana ce ta wasu amana ce ta wani ka ci to Ubangiji subhanahu wataala ba kyale ka zai yi akan wannan amanar ba tunda ba samun yafiya kai daga wanda ka cutar da shi wannan amanar ba sai Allah ya tambaye ka akan ta an wayi gari mu'amalolin mu ne yau da gobe ana gina su akan ha'inci ana gina su akan ha'inci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta mai irin wannan dabi'a da cewa mutum ne wanda yake munafiki yana da sifa ta munafici annabi ce ayatul munafiqi thalath idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana alamar munafiki uku ce idan alkawari ya saba idan an yayi magana yayi ƙarya idan an bashi amana ya ci amana saboda ka tsawa aka wayi gari wannan sifa ta munafukai ita ce sifa ta wayayyu a wajen mu a yau a ba mutum amana amma ba zai dauke ta a bakin komai ba a saboda ka zaka samu cewa wanda yake a cikin wani yanayi na wahala wanda wani zai dauko shi ya kokarin fitar da shi daga cikin wannan wahalar ta hanyar ya taimaka masa to shi kuma in ya samu dama ya zai shi kuma ya cutar da amanar wannan bawan Allah yake mai aikin hannu ne zaka kirawo shi ka bashi aiki saboda ka taimaka masa shi ma kuma abin da yake nema kenan amma da zarar aikin ya zo hannun sa tunanin sa ya zai cutar da wannan da ya bashi aiki wannan amanar ta zo hannun sa ya zai yi cuta a cikin ta ko ya cuta wajen sayen kayayyakin da zai yi aikin da su ko ya cuta wajen aikin kansa yake tsayawa ya inganta aikin kamar yadda aka bukata daga wajensa haka nan in dan kasuwa ne zai kasa kayan sa kokari yake yi ya ga cewa yayi al-ghabn ya cutar da wanda yazo saya maimakon yayi masa gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima ana san ya zanto dan kasuwa ya zanto mutum ne mai gaskiya mutum ne mai adalci mutum ne wanda zai yi kokarin ba zai cutar da abokin cinikinsa ba wannan shi ake so kuma wannan shine Allah yake sanya albarka a cikin dukiyarsa kaga malamai sun yi magana akan al-ghabn al-ghabn shine damfari abokin ciniki a cuce shi saboda an san bai san kan kasuwa ba ko dai kawo kaya zai sayar ko kuma yazo sayin kaya amma an kula cewa bai san kan kasuwar ba bai san ya farashin abinda ake sayarwa ba sai a ninninka masa kudi wasu malamai suna cewa dukkan wanda yazo sayin abu bai san farashin sa ba aka ƙara masa sama da thuluthi a cikin wannan farashin to yana da khiyar in yaje yadda farashin zai iya dawowa da shi kuma sannan shi wannan mutumin ya cuce shi wato kamar ya bashi abu ne mara kyau annabi me yasa suka ce thuluth sun saboda annabi ya ce thuluth wa thuluth kathir thuluthi yana da yawa wato aka ƙara masa sama da 1 bisa 3 to yanzu wani abun ninka ribar ake ba ninka ribar ita kanta ko ninka ma farashin ake nashi abinda za a sayar da shi 1,000 wani saboda bai san kansa ba sai a sayi masa 2,000 wana sai da shi 100 sai a sai masa 200 saboda an kula cewa bai san kan kasuwar ba bai san ya abin yake ba to wannan cin amana ne wannan babu fadar annabi wa in bayyana babu bayyana a ciki da wannan munasaba zan yi kira ga direbobi waɗanda ake ba su kayayyakin amana akan su kai wani gari. A irin haka ana kokawa da yawa, mutane suna kuka da yawa wajen a bawa direba abu ko ya ikaiwa sanda aka yi da shi ko kuma gaba ɗaya ma a neme shi a rasa. Kuma wanda ya bada kayan nan ya rasa, wa zai je ya yi koka wannan mutum cewa kayansa bai je ba, kayan da ya bayar ya biya kuɗi ba a kai ba. Wanda ya kamata a ce ƙungiyar direbobi tana da tsarin cewa dukkan mutumin da aka bashi kaya to a rubuta sunan shi da kayan da aka bawa lambarsa, a san ko wane ne shi, ta yadda idan kayan suka bace za a neme shi, a karbi lambarsa, lambar motarsa, sunansa cikakke da adireshinsa da wanda shi ma ya bada kayan, ta yadda in an rasa kayan kana da inda zaka je ka koka. Wannan haƙƙin su ne su yi wannan, domin alal aqalla in suka yi wannan za su tsaftace sana'ar, za su kuma wato hukunta bara gurbi waɗanda za su bata musu suna, wanda za su sa a ɗauka cewa taron wani gungu ne na ɓarayi na marasa gaskiya, tare da cewa wasu 'yan tsirari ne za su zo da irin wannan ɗabi'a a cikinsu. Ya kamata a samu wannan, domin ba ƙaramin aibi ba ƙaramin cutarwa ba ne. Wani abin da aka baka a matsayin saƙo ka kai, aka biya ka yadda ka nema, wataƙila wani abu ne da ake buƙatar shi da gaggawa. An riga an yi kintacen cewa lokaci kaza zai je, amma ka ki bayar da wannan abin a lokacin da ya je. An baka shi za ka yi awa huɗu ko biyar abin nan ya je, ya kwana ɗaya biyu ba a same shi ba. Wani ma idan ya zo ya nemi wanda zai ba wa ɗin maimakon, in bai same shi bai zanto akwai tsari a nan na union zai je ya aje wannan abin a gurin. In ya so mai abin, in ya zo koda wani lokaci abin ya ƙara ɗaukan wasu sa'o'i ne an yi masa gadin abin, a ce ya ƙara wani abu. Ya fi a ce ka koma da kayan ba tare da jin wani abu, don lokacin da za ka shigo watakila mai kayan nan yana masallaci, yana sallah, wannan waya ce wani lokaci tana iya samun matsala, ko yana sallah, ko wanda zai zo daidai ana sallar juma'a kuma a lokacin zai ce a lokacin yake so wannan mai kaya ya fito daga masallacin juma'a ya zo ya karbi, ya zo ya karbi kayansa, in ba haka ba shi zai juya, kuma wani hakan yake juyawa. Babu shakka wannan duk yana da cikin amana. Idan mutum ya tafi lahira da wannan amanar, babu shakka sai Allah subhanahu wataala ya ce aje ya nemo wannan amanar a cikin wutar jahannama, yadda zai ta gangarawa cikin wutar jahannama ba tare da ya dauki wannan abu ba. Allah ka samu dace.
To mi su mami, mala Allah ya saka da alkhairi. To tambayar mu ta farko ai ta zo daga wanda yake cewa malam tambayar cikin tajridu sarih ne, yake cewa ji an yi maganar Hassan al-Basri idan ya zo ya ga ana yi ko kuma an yi sallar gawa yana nema mata gafara sai ya zauna ko kuma ya tafi. To shine ke tambayar malam, ya zaman yake?
Kamar ya zama ce ka zauna, ma'ana in guri ne da daman jama'a suna zaune, kaga za ka zauna a gurin, shi kana ka zauna. In kuma ba ka da wata bukata da za ta sa ka zauna a gurin, kai tafiya ka, shine abin da ake nufi. Abin da dai ake nufi a ciki shine ba ya yi mata sallah shi kadai ko tare da waɗanda yake ya zo da su. Idan ya samu an riga an yi sallah an tafi da gawa, shikenan. In guri ne da zai zauna saboda akwai mutane a gurin zazzaune, yana da bukatar zama sai ya zauna. In kuma baya da bukatar zama, yana da abubuwa a gabansa, sai ya tafi sa. Wannan shine abin da ake nufi.
To sai shi kuma wannan yake cewa malam, shin ya halatta musulmi ya sayar da Bible?
Bible wani littafi ne da yake kunshe da ƙarya da gaskiya. Akwai wasu abubuwan da gaskiya ne, burbushin abin da annabawa suka zo da shi ne. Akwai kuma wasu abubuwa da yawa waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama Qur'ani sun yi mana bayani cewa wannan abu ba gaskiya ba ne, kamar abin da ya shafi Trinity, abin da ya shafi cewa Allah uku ne, kamar irin labarurruka waɗanda suka shafi mutuncin annabawa. A cikin Old Testament za ka yi ta ganin wasu labarurruka ana jinginawa Annabi Lut ko Annabi Ibn Sulaiman, wanda in ka ji wato mutum gama gari in aka ce maka yana irin wannan abu, za ka ce wannan mutumin banza ne. Amma sai ka ga ana sifanta annabawa da shi, yake a cikin za ka ga ba su ɗauki Annabi Sulaiman wani annabi ne ake girmama, ba sun ɗauke shi wani masaraki ne, sai ga ana sifanta shi da wasu abubuwa marasa kyau na badala wanda ba su da daɗin faɗa. Haka nan Annabi Lut alayhi salam za ka ga ana sifanta shi da wasu abubuwa, Annabi Dawud alayhi salam za ka ga ana sifanta shi da Old Testament cike yake da irin waɗannan abubuwa. To kuma ya zanto kai kana sai da waɗannan abubuwa, kai kaga ko da labari ne wanda yake kirkirarre amma kuma yana cike da koyar da abubuwa marasa kyau baya halatta mutum ya sayar da shi ballantana kuma abin da ya kunshi karerai ga annabawan Allah wanda babu shakka babu wanda zai yi tunanin halaccin sayar da irin wannan
to sai shi gone ke cewa tambayar sai da ce shin raka'a 12 na sunan rawatib shafa'i yana ciki ko kuwa baya cikin wadannan raka'a
shafa'i yana cikin qiyamul layl shafa'i da ake cewa shafa'i wani bangare ne na qiyamul layl wani bangare da salatul witri ana kiransa shafa'i ne kawai dan a nuna maka cewa ba a zo kan witri ba wato shi witri shine raka'a da za ta cika shi wadannan raka'o'i da kai na shafa'i ta mai da shi ya zama witri shine kawai amma hatta a hadisi ba za ka ga ana sifanta shi da shafa'i da witri ba sai da ce salatul witri a ce 1 3 5 7 9 11 13 haka zaka ji ana sifanta salatul witri wato duka wadancan da suke cika za a zo da guda ɗaya wacce za ta mai da su su zama mara shine kawai abin da ake nufi kuma wannan bangare ne na salatul layl ba sa cikin rawatib
to sai shi kuma wani mai tambayar yake cewa malam akan hukuncin miƙewar da musubuki zai ne domin cika sallar sa yayin da liman yayi sallama shi ne ke tambaya shin idan liman ya ce assalamu alaikum kafin ya gama fadin rahmatullah din ne mai cika sallar zai miƙe kawai ya ci gaba da kawar kawai inda aka tsere masa ko kuwa dole ne sai liman ya kammala fadin wannan sallama hagu da daman sa
asali shine mutumin da yake bin liman sallah ya bari liman ya gama abinda zai yi sannan shi kuma yayi nashi idan ya tafi zai tafi ruku'u ya bari yayi ruku'u ya kama hannun gwiwowinsa ya cika ruku'un sa sannan shi kuma ya tafi nashi ba wai su tafi tare ba ko ya riga shi haka nan sujjada haka nan dagowa wanda ita ce sunna shine koyi inda maju ila al-imam li yu'tamma bihi an sanya liman ne don ai koyi da shi to haka nan har zuwa karshen sallah yayin da zai yi sallama ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ya kalle daman sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ya kalle hagun sa to ka bari sai ya gama duka biyan sannan kai kuma sai ka tashi duk da cewa liman yakan fita sallah ne da sallamar farko ita ce sallama ta farilla wacce idan yayi ta ya fita daga sallar sa ko da bai yi ta bi ba sallar sa ta cika akwai hadisan da suka zo da sallar sallama daya saboda in yayi sallama daya yayi ta farilla waddan kuma da zai ta sunna ce to da mutun zai tashi bayan yayi gama sallama farilla ya tashi ya kawo ya ci gaba da abin da ba a cewa sallar sa bata yi ba ko ya tashi kafin liman ya fita daga sallah liman ya fita daga sallah amma dai barin sai cika sunnar sa shi zai fi kamala domin shi yafi ko zama koyi tare da liman
to shi wannan dai tambayar kan masubukin ne yake cewa malam masubuki a sallah zai kwaikwayi zaman liman ne sanda yayi zaman tahiyya na karshe alhali shi a gare shi wannan shine zaman sa na tahiyya na farko
a ba zai kwaikwaye shi yadda kaifiyar zaman take ba a sunna ana son a zaman farko a iftirashi shi ne mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kafe kafarsa ta dama ya kafe kafarsa da wannan shine kaifiyar zaman farko zama na biyu kuma zai zauna akan cinyarsa ta hagu ya kafe kafarsa ta dama wannan shine ake kira at-tawarruk wannan shine yafi inganci a cikin sifar zama ta mai sallah da cewa a wajen malikiya su suna cewa duka zaman guda biyu zai yi tawarruk ne wato zai zauna akan cinyarsa ne ta hagu ya kafe kafarsa ta dama to amma dai abinda hadisi suka fi rinjayarwa kuma suka fi nunawa shine zaman farko zai yi al-iftirash shine ya ainihin zauna akan kafarsa ta hagu ya kuma kafe kafarsa ta dama to idan ya zanto shi mamu wanda ya zo riski ne ba abinda ya zo ya same shi a ciki kamar yadda muka shafada shi ne farkon sallar sa saboda haka in ka zo ka same shi a raka'a ta uku misali kai shi ne raka'a ta farko saboda haka in ya zauna a zaman karshe kai a wajenka shine zamanka na farko shine zamanka na farko haka nan idan ka tashi za ka yi irin zaman da mai zaman farko yake ne ko da shi a gurin liman zaman sa ne na karshe ko da shi a wajen liman wannan zaman sa ne na karshe sai ka zauna zama na al-iftirash sannan kuma sai ka zo in ka zo zama na karshe sai ka yi zaman da yake na tawarruk saboda ka ba buƙatar ka kwaikwayi kaifiyar zaman liman a lokacin da shi yake zaman ƙarshe.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatuwar Rahama ne daga nan gidan talabijin na Rahama, kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin namu, ku dakace mu.
Me yake cewa wancan?
Ban ji me yake cewa ba. Adamu? Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahama, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. To malamin, tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa sunansa Bulama daga Maiduguri. Yace yana so malami masa bayani kan kiran sallah cikin masallaci ko kuma wajen masallacin, shin wane ne yafi falala?
A lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da lokacin khulafa daga magabata, wato babu abubuwan amsa kowa, wanda da su ne ake daga sauti a jiyar da mutane kiran sallah. An san kuma shi kiran sallah abinda ake nufi da shi shine sanar da mutane cewa lokaci yayi. Don haka sai zanto idan za su yi kiran sallah, kamar yadda wasu hadisi suka nuna, suna hawa kan wani abu da yake tsololuwa. Akwai hadisi wanda Abu Dawud ya fitar da shi na cewa Bilal in zai kiran sallah, akwai gidan wata mata min bani Najjar, yakan hau saman gidanta yayi kiran sallah anan, saboda wannan kiran sallar nashi ya isa ya kai ga kowa da kowa waɗanda sallah cikin jam'i ta wajaba a kansu, da kuma wanda za su yi sallah a gidajensu. To kaga wanda ita ce hikimar da ta sa daga ba aka yi wannan manara da kake ganin ta doguwa a cikin kowane masallaci. Hikimar da ta sa aka yi cikin lokacin Sayyidina Muawiya alaihi rahmatullah, aka fara yin masallaci irin wannan manara din, wanda maimakon a tafi ana neman wani guri mai tudu, sai zanto ladane suna shiga cikin wannan dogon gini su yi kiran sallah ciki. Wannan shine asalin dalilin yin ita wannan manara din ta masallaci, da cewa akwai hikimar gane cewa masallaci ne a guri kaza, wanda muke matafiyi ko daga nesa ya hango wannan gini wanda ya tsiri haka zai gane cewa wannan guri akwai masallaci, in yana buƙatar halartar sallah kaga yana iya zuwa can. To sai zanto wannan ita ce wannan shine gurin da suke hawa su yi kiran sallah. Shi yasa za ka ga daga cikin abin da malamai suke rubutawa na ladubban mai kiran sallah, ya samu ya hau guri wanda yake mai tudu, ya hau guri wanda yake mai tudu. Yana daga cikin hikimomi ma da suka ce fitowarsa a fili ga wanda baya jin sauti, kamar wanda yake kurma ne baya ji, ko bebe ne jinsa dai baya da ƙarfi, ko kuma ya shagalta da wani abu ya dauke masa hankali, ko gurin da yake hayaniya ce. To yayin da ya ga ladan yana jujjuya jikinsa, zo hayya ala salah, hayya ala falah, zai juya dama da hagu. To in ya ga mutum daga nesa akan tudu yana juya kansa dama, ya juya kansa hagu, to zai fahimci cewa kiran sallah ake, ko da bai ji sauti ba. To sun ce duk wanda yana daga cikin hikimar fitowa fili a yi kiran sallah ɗin maimakon a cikin masallaci. To amma yanzu da muka samu amsa kowa, wanda kusan buƙatar da ake so a samu ta kiran sallah ɗin, in banda dai hangowar wanda yake kurma ko wanda yake bebe ko wani abu, to kusan dai sauti, isar da sauti ɗin, wasu ana da amsa kowa da take isar da sauti. To wasu sun ci gaba da cewa wannan sunna ce, a ci gaba da kiyaye ta. Kamar Sheikh Nasiruddin Albani yana cewa wannan sunna ce. Akwai ruwayar Abdullahi bin Shaqiq wanda take cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, yana cewa yana daga cikin sunna kiran sallah li abinan ladani mai kiran sallah ya fito waje, yana daga cikin sunna kiran sallah muladani ya fito waje in zai kira sallah in zai kama kuma ayi ta a cikin masallaci kuma Abdullahi ibn Mas'ud ya kasance haka yake zai kira sallah yana waje in kuma zai iqama yana cikin masallaci saka wasu malamai suke ganin cewa wannan sunna ce da koda a ce an samu wani abin da zai iya bada wato zai iya biyan bukata a wannan bigire baya hana a ci gaba da kula da wannan sunna din saboda akwai ire-iren waɗannan sunnoni waɗanda a lokacin da aka sunnanta su akwai wata hikima da ta sa aka koda wannan hikimar ta kau sunna za ta ci gaba da zama a matsayinta na sunna kamar al-itba lokacin da mutum yaje tawaful qudum annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje zai umara ta farko bayan hijira shekara ta 7 bayan hijira yaje lokacin duk mushrikai suna zaune a jinkin Ka'aba domin wajen zaman su ne su yi hirarrakin su da sauransu kuma baki da suke shigowa su ma guri ne da suke zuwa domin ibada annabi yazo da sahabbansa a lokacin kafirai suna musu dariya suna cewa gashi nan sun je duk zazzabi da mura da rashin lafiyar Madina duk ta sa sun yi rauni sun rame ga su ba su da makarfi to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sahabbansa kowa ya bude kafadarsa to kafadarsa ta dama ya bude kafadarsa ta mulkucin da yake yin tawafi wannan tawafi na farko da za a yi na umara to sannan kuma su yi sassarfa a cikin zagayen su na farko guda uku su yi sassarfa a ciki wannan sassarfa don a nuna musu cewa na farko bude kafada don a nuna musu cewa suna nan ba wani magana ramewa suka bude kafada za a gane cewa ramabbe ne ko a koshe yake sannan kuma wannan sassarfa za ta nuna musu cewa har yanzu da karfin su babu wani abu na rauni da suka yi to kaga yanzu ba wannan din ya kau saboda yanzu duk wanda zaka je ka samu a gindin Ka'aba duk musulmi ne ɗan uwanka babu wani wanda zai kalle ka ya ce ka zo ba ka da karfi yana so kai kuma kana so ka nuna masa wannan to suka ce wata sunnar za ka ga cewa hikimar da ta sa aka yi ta a wancan lokacin yanzu babu ita amma kuma sunnar tana nan za a ci gaba da dabbakata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sunnanta mana ita to haka suke ganin cewa ladan in zai kira sallah ya kira a waje in zai kuma iqama ya yi ta a cikin masallaci to amma dai ina ganin wannan ba zai zama wajibi ba in ga waɗanda suka iya yi shikenan sun zo da wannan sunna kamar yadda Abdullahi bin Shaqiq ya ce yana daga cikin sunna idan mutum bai samu yayi ba saboda yanayin watakila abin sauti da yadda aka yi wa yaron din sa watakila ba za ka iya fita ka yi a waje ba wannan ba zai zama akwai illa ba
to sai sakon da ya zo yake cewa malam ya ce shi yana karatu ne a kasar China kuma suna yin sallar jami'a a makarantarsu yace amma limamin nasu yana bin mazhabar Hanafiya ne wanda su a mazhabar su ba a yin salati a tahiyar farko idan kuma mutum yayi bisa mantuwa to sai an yi sujjada ba'adi to shine ke tambaye malam shin zai iya yin sujjadar ko kuwa dole sai yayi sujjadar ko kuma meye hukuncin yin sujjadar ta sa shi
haka yake a mazhabar Hanafiya duk sanda mutum ya kara wani abu na salati a cikin sahiyarsa ta farko zai sujjada ba'adi ba ma salatin cikakke ba ko cewa Allahumma salli ala sai ya tuna kaga bai ma karasa ba sai ko harafi ya kara shikenan zai sujjada ba'adi domin yayi kari a cikin sallah amma mu wanda yake bin liman sujjada qabli sujjada ce da take cikin sallah basu rabu da mamu basu rabu da liman ba sujjada da take cikin qabli sujjada ce da take cikin sallah mamu bai rabu da liman ba saboda haka abinda duk liman yayi a dole sai yayi wannan abin amma sujjada ba'adi lokacin shi liman ya riga ya fitar da sallamar nan da yayi ta farko ta fitar da shi daga cikin sallah ta raba shi yasa ma zaka tashi ka ci gaba da kawo abinda yake kanka ba za ka jira shi cewa sai yayi sujjada saba'adi yayi sallama sannan ka tashi ba da zarar yayi sallamar farko shike na tsakaninka da shi abinda ke tsakaninka da shi na alakar sallah ta yayinki saboda a lokacin zaka miƙe tsaye ka kawo sallolinka ka zama mai cin gashin kanka to kaga ashe abinda zai yi bayan ya riga yayi sallama kai a ba cikin sallarka bane a wajen sallarka ne saboda anan ba dole sai ka bi shi kai wannan sujada ba ali tare da shi ba amma da kabli ce to baka da yadda ka iya domin har yanzu kana tare da shi duk abin da zai yi zaka yi shi koda kuwa kai bai shi bai shafe ka ba to koda bai lazumce ka ba na'am
to sai shi kuma zakon da yazo daga Abubakar Nasir daga birnin Kebbi yake cewa shi mallam ya tabbata cewar haramun ne shan ruwan da ke cikin makabarta
a ba wani dalilin da yake nuna haramun ne a sha ruwan da yake akwai rijiya a cikin makabarta kana san ka sha ruwanta ba samuwarta a cikin makabarta ba haramta ruwanta ko wani kan famfo ne ba wani abu da yake nuna haka
to sai shi kuma ne yake cewa mallam tambaye su akan yadda ake binne mamaci ne yace ya ga wasu makabartun sukan yi wa kabari rumfa kuma sukan ware wani wata rana domin zuwa ziyara da kuma addu'a wadannan makabartun shine yake tambaye mallam menene matsayin hakan a musulunci
idan an yi masa rumfa ne saboda shi wannan yana daga cikin albazaranci inda a ce rumfar ce dama a gurin sai aka zo aka binne shi a gurin kaga wannan daban to rumfa ce a gurin ko gini ne a gurin sai aka zo aka binne shi a ciki kaga wanda ya zo ya samu abin ne ba dan shi aka gina abin ba kamar ba Aisha sallallahu alaihi wasallam an binne shi a ɗakin nan na Aisha an binne Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar duk a cikin ɗakin nan na Aisha kaga wanda ɗakin ta ne an gina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina shi ba dan ya zama makabarta ba a ya gina shi ne domin nan na Aisha shi yasa yake ɗakin nan na Aisha har yanzu ma ce ake an binne ba Aisha sallallahu alaihi wasallam fi hujrati Aisha ana cewa a ɗakin nan na Aisha saboda ɗakin an yi shi da waccan manufa ne ba an gina shi ba ne don a binne wani a ciki kuma ko kuma bayan an binne wani a ciki aka zo aka gina shi an gina shi ne bayan an binne wani ya zama albazaranci domin mamaci baya buƙatar wata inuwa baya buƙatar ba zai amfana da wata inuwa ba saboda haka a zo a yi wani gini a zo a yi kashe kuɗi a irin wannan ba abu ne wanda ba shi da tushe ba shi da asali.
To sai shi kuma wanda yake cewa mallam menene sai hancin hadisin da ke cewa idan mutum yana bid'a za ta cire shi daga musulunci kamar yadda ake cire gashi daga cikin gari
hadisi ne mawdu wato hadisi ne na ƙarya Ibn Majah ya rawaito shi cewa Allah subhanahu wataala baya karbar sallan dan bid'a baya karbar hajjin sa baya karbar azumin sa baya karbar zakkarsa baya karbar umararsa sannan kuma ya khuruju min al-islam kama تخرج الشعرة من العجين wato yana fita daga musulunci kamar yanda gashi yake zare shi daga cikin kulli ko daga cikin gari wato kwababban gari wannan hadisi ne mawdu a cikin sanadin sa akwai wani da ake kira Muhammad ibn Muhsan wanda malamai sun tuhume shi da ƙarya saboda haka bai inganta ba wanda bid'a hawa ce akwai bid'a da take ba ta fidda mutun daga musulunci ba dan yayi ta akwai bid'ar da kuma mutum in ya kirkire ta za ta fita daga musulunci kamar bid'atul jahm ibn safwan wanda zai kore wa Allah duka sifofinsa ya ce Allah baya ji baya gani baya wannan kafirci ne wani abu ne da ya kirkiro bid'a ce amma kuma bid'a ce da take kafirta wanda ya yarda da ita kamar bid'ar wanda zai ce kowa Allah ne wani abu ne da yake sabo a musulunci bai zo da kowa Allah ya zo da ya kore cewa ba min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai guda daya wani yazo ce akwai Allah banda akwai wani ma Allah ne ko kowa ma Allah ne kaga wannan bid'a ce mukaffira saboda haka ba kowace bid'a ce take fitar da mutum daga musulunci ba
to sai wannan cikin yake cewa mallam ko kuma take cewa ita ce ta bayar wani dan kasuwa kudinta akan ya hada da nata yana da nasa yana jujjuyawa to a duk ƙarshen wata sai ya rika kwatantawa yana bata wani abu daga cikin ribar da aka samu shi ne take tambayar shin menene halaccin wannan kasuwancin
wannan kasuwancin nasu bai yi ba bai inganta ba a shari'a idan mudaraba za a yi wato za a hada wato mutane biyu ne za su hadu su yi wani kasuwanci ko dukansu suna da kuɗi ko ɗaya da kuɗi ɗaya da kuma ƙoƙarinsa da kasuwancinsa to dole ne a san ka san kowane bangare dole ne kowa a san ka san sa kuma ka san nan nasa ba za a yi ya zama to an faɗi wani abu guda ɗaya tsayayye ba a ce duk sanda wato duk bayan wata ɗaya za ka bada kaza ko kuma duk sanda aka yi ciniki kawai za ka bada kaza a ce za ka bada 10,000 misali ko 20,000 a faɗi wani abu wanda yake guda ɗaya ƙayyadajje a ce shi za a bayar wannan baya halatta saboda zai yiwu a kasa samun wannan din zai yi kuma a samu abin da ya ninninka wannan saboda haka sai zama caca idan ya zanto yin farko da na biyu da na uku ya zanto yana samun abin da zai bashi wannan amount din da yazo kayyade masa zai iya zama na biyar na shida na bakwai yazo kuma ba a samu ba saboda haka wannan ciniki baya halatta sai dai a yi percentage wato a cikin kaso 100 kana da kashi 30 ko kana da kashi 20 ko kana da kashi 40 ni kuma ina da kashi 60 misali ko kana da kashi 50 ina da kashi 50 ko kana kashi 30 ina da kashi 30 saboda kaga a cikin percentage din nan wannan kaso shine dai naka sawa'un an samu da yawa an samu kadan wannan kaso in ba ma samu ba kaga ba ka da komai daga cikin wannan abin saboda ka cewa duk sanda aka kasuwanci zai baka wani abu kayyadajje ko wani abu da shine zai kintata ya bayar wannan baya halatta sai dai a faɗi wani abu wanda zai zama sananne a wajenka shi ma sananne a wajensa
to sai wannan take cewa mallam tambaye ta ita ce kamar yadda wata mata ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam akan mijinta ya kasance baya ba su abin da zai ishe su na abinci ya halatta ta diba ta kara ba da sanin mijin ba aka ce mata ya halatta to mallam hakan ya halatta ga yaro a gurin mai gidansa da suke kasuwanci sai ya kasance kudin abincin da ake bashi ba isar sa ya kara sai ya sai na yadda zai ishe shi ba tare da almubazzaranci ba
a wanda ba halatta wanda kuke kasuwanci da shi ba ciyar da shi ba wajibi bane akan ba wajibi ciyar da kai ba wajibi bane akan sa sabanin mace da mijinta ita mace Allah ne subhanahu wataala yace a ciyar da mata duk mazaje su ciyar da matan su wannan Allah ne ya wajabta musu Allah ne ya wajabta musu su yi wannan kai kuma a matsayin ka na yaron mai gidanka ba Allah bai wajabta masa ya ciyar da kai ba abinda kuka yi da shi na sallamar ka wannan shine haƙƙin ka in lokacin sallamar ka yayi ya baka haƙƙin ka wannan shine kuma bai isa ya hana ka ba in ya hana ka kana da damar ka je ka kai shi kara inda duk ya kamata ka kai karbo maka haƙƙin amma ciyar da kai ba wajibi bane bare har ka kiyasta kanka ka kwatanta kanka da matar da mijinta baya ba ta isasshen abinci ita kanta na mace da mijinta wanda za ta rika dauka daga cikin abin da ya ajiye na dukiya wasu malami suna ganin sai da hukuncin alkali Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata hukunci ne a matsayin sa na alkali ba a matsayin sa kawai na mai fatawa ba domin anan za a iya samun wata ta yi san rai ana ba ta abin da zai ishe ta din amma ta ce ita ba a ba ta abin da zai ishe ta in aka yi mata fatawa shikenan sai je ta yi tabarna tana ibo wa mijinta dukiya fiye da yadda ya dace amma in alkali ne zai hukunci to zai tambaye ta nawa yake baki ku nawa ne a ji bukatar ta a ji abin da yake ba ta to na al'annan alkali zai iya gane cewa ana ba ta kasa da abin da ya kamata a ba ta to anan ne za a iya cewa in ya baki kasa da wanda abin da ya kamata a baki yana iya cike shewa daga dukiyar sa take hannunki wannan alkali zai iya wannan domin shi zai tsaya ya bi wato shari'ar wato maganar gaba har ya iya tabbatar da ita ko kuma a kore ta sabanin wanda zai fatawa iya abin da aka gaya masa shikenan akan sa zai yi gini to kaga kai kwata-kwata ma babu wani wajibcin a ciyar da kai in ma yana ciyar da kai wannan ihsani yake maka baka da hurumin da zaka ce bari ka rika ibar daidai bukatar ka baya baka abin da ya ishe ka in har yana daga cikin sharadin da kuka yi da shi zai rika baka abinci in ya baka kasa da abin da yake ya kamata ya baka sai kai complain sai ka nuna korafin ka shi kuma anan wajibi ne duba ya ga korafin ka gaskiya ne in gaskiya ne ya da maka da haƙƙin ka in ya kiya kana iya gaje ka kai kukanka gaba in ma kaga abin ya ki shi kana iya barin sa ba dole bane ka ci gaba da zama da shi har ka kai ga taba dukiyar sa wanda zai iya kaiwa ya kama ka kuma watakila ma rayuwar mutum ta kare a fursuna
to sai wannan yake cewa mallam menene matsayin mamaci da ake gani a barci lokaci zuwa lokaci
wannan kamar ko da mafarki ne ba da wata ma'ana ta musamman illa iyaka dai wani lokaci idan abu yana ranka wato in ka sa abu a ranka kamar da yazo a hadisi kana iya mafarkin shi shine hadithun nafs mutum ya sa abu a ransa yana yawan tuna shi to haka ne in yayi bacci wannan abu zai rika dawo masa a cikin bacci yana ganin sa amma ba wai wani abu yake da shi na musamman ba
to sai shi kuma daga cashin za iya shafa ruwan alwala saman rawani kamar yadda ake shafa akan saman takalmi?
Na'am, ya zo a cikin sunna akwai ya shafa akan rawani al-mas'al al-imama ya zo a cikin hadisin Mughira da wannan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shafa akan rawanin sa ko kuma ya shafa a gaban kansa sannan ya kare shi akan rawanin sa, wato idan tura rawanin kadan ya shafa akan kansa sannan sauran kuma ya shafe akan rawanin sa, wannan duk ya zo a sunna.
To sai wannan yake cewa menene ingancin cewar babu kyauyin magana ko kuma amsa waya a cikin bayan gida?
Eh, cikin ladabban mutumin da yake tsuguno kada a rika hira da shi ko yana hira da wani, wannan yana da shilla dubba da yake so wanda ya shiga ba haya ya kula da waɗannan, ba wai ana nufin wanda ya shiga bayi kai ya magana ba, kana ya shiga ba bayan gida baka tsuguna ba a yi maka magana ka ansa, wannan babu komai. Abinda ake nufi lokacin da kake tsakiyar ba haya din, wannan baya daga cikin ladabi, kana ba haya kuma kuna hira da wani ko kana ansa wayar wani.
Tumal Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wanda muka ka karshen shirin a wannan lokaci. Sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amadadin shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.